Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Kumel tare da Ashir Silar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 2 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, kakanin labarai.
Kasar Italiya ta ce adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus a kasar ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka shirye take ta tunkari duk wani abu da ka taso a sanadiyar bullar coronavirus a kasar. Tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya janye daga takarar zama shugaban Amurka.
Tokan labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji yadda wasu 'yan bindiga suka kai hari wasu ƙauyuka a jihar Kaduna.
Mutane suka fado garin Marana, suka zo suka kewaye garin nan, ba mace mai ciki, ba yaro, ba namiji, ba babba, ba ƙarami, har da almajirai suka zo almajirci, ana harbin su, ana sa musu wuta, ana sa magaruruwa wuta.
Haka kuma ma'aikatar lafiya ta jihar Filata ta ce har yanzu ba ta tabbatar da ko mutane 43 da ta killace suna ɗauke da cutar coronavirus ba. Sannan kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka ga cikakkun labaran. Kasar Italiya a jiya Lahadi ta ba da sanarwar cewa adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai, yayin da aka killace garuruwa da ƙauyuka 11 a arewacin ƙasar. Ganin yadda take da adadin mutum 1,700 da aka tabbatar sun kamu, yayin da 34 suka mutu, ƙasar ta Italiya ta zama ƙasar da cutar ta fi addaba a nahiyar Turai. Hukumomi a ƙasar sun bayyana cewa suna kyautata zaton adadin zai karu, sanin cewa cutar na ɗaukar kwanaki 14 kafin ta bayyana a jikin bil'adama da kuma lokacin da ake ɗauka kafin a ɗau mataki. Haka zalika, ƙasar tana da waɗanda suka manyanta da yawa. Masana harkar lafiya sun ce masu shekaru 65 zuwa sama sun fi saurin kamuwa da cutar. Hukumomi a Amurka sun gargaɗi Amerikawa da su guji tafiya zuwa arewacin Italiya, yayin da manyan kamfanonin sufurin jiragen sama biyu na Delta da American Airlines suka dakatar da zuwa Milan, babbar cibiyar kasuwanci ta Italiya. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amerika ko Amurka a shirye take ta tunkari duk wani abu da ka taso a sanadiyar bullar coronavirus a kasar, a daidai lokacin da jami'an lafiyar kasar ke ba da sanarwar mutuwa ta farko a Amurka sanadiyar cutar. Yayin wani taro da manema labarai a fadar White House ranar Asabar, Trump ya ce wadda ta kamu da cutar ta rasu ne da daddare a jihar Washington. Ya ci gaba da cewa,
"At this moment we have 22 patients in the United States currently that have coronavirus."
Yanzu a yanzu muna da mutane 22 da suka kamu da coronavirus a nan Amurka. Abin takeici, ɗaya daga cikin su wata mace ta rasu da daddare, 'yar shekaru 50 da doriya, mace ce mai ban mamaki wadda dama take da kasadar fadawa cikin rashin lafiya. Akwai wasu kuma 4 da ba su da lafiya sosai. Kuma mun gode, wasu 15 sun warke sarai. A yayin da yake cewa ta yiwu a samu ƙarin cutar a Amurka, ya kuma ce babu dalilin firgita ko misƙala zarratin. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, ya haƙura da fatansa na zama shugaban Amurka a shekara ta 2020. Kwamitin yaƙin neman zaɓen Buttigieg ya sanar jiya Lahadi cewa ya janye daga neman jam'iyyar Democrat ta tsaye da shi ɗan takarar shugabancin ƙasar, yayin da ya tashi ba delegate ko ɗaya a zaɓen fidda ɗan takara da aka gudanar ranar Asabar a South Carolina. Buttigieg ya ƙara ƙaimi biyo bayan nasarar da ya yi da kyar a zaben Iowa a watan da ya gabata, sannan kuma ya zama na biyu dab da wanda ya zo na daya a New Hampshire.
To, kafin mu kawo muku karin wasu labaran duniyar, za mu leƙa jihar Kaduna, inda da safiyar jiya Lahadi wasu 'yan bindiga suka kai hari ƙauyukan Marna da Kerawa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Isa Laula Ikra ya haɗo mana.
Wasu 'yan bindiga sun ƙone wani gari da ake kira Marna, sannan suka shiga garin Kerawa duka ƙaramar hukumar Igabi, inda suka hallaka mutane da dama, sannan suka ƙone wasu ababen hawa. Al'umar yankin da 'yan bindigan suka afkawa dai sun ce da safiyar Lahadi ido na ganin ido ne maharan suka yi wa garin Kawanya, inda suka kwashe sa'o'i suna ta harbe-harbe. Kamar da yadda ɗaya daga cikin shugabannin 'yan sintiri a yankin wanda ya ɓoye sunan shi ya gaya wa muryar Amurka yadda abin ya faru.
Mun waye gari da wani ibtila'i wanda ya same mu, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Akwai garin da ake cewa Marna, bamu da wani mutum yanzu a halin yanzu wanda zamu iya cewa ga su masu rayuwa, saboda akalla yanzu da yaro da babba da almajiri wanda ya zo rani ba zamu iya cewa ga adadin mutanen da aka shi ba, amma dai an samu gawar mutum 50 da wani abu a yanzu daga Kerawa zuwa wannan gari na Marna. Shi kuma garin Marna nan gaba ɗaya sun ƙone shi, akalla dai awa 3 zuwa kusan awa 4 suna wannan abin, kuma ba jami'in tsaron da ya zo dan kawo dauki. Motoci wanda duk aka gani an ƙone, mashin indai har wanda take da lafiya ne sun tafi da ita, mashin wanda ba ta da lafiya ba ta iya tafiya ba, wanda suka rini tsufanta sun kona su. Kuma mutanen a yanzu maganan nan da ake yi an fasan inda suke, ba wani wuri bane boyayye, domin tun kwanaki muna report ya kamata a duba wannan abun, a taimaka a turo mutanen da su iya maganin wannan matsalan, in kun ba haka ba yadda suka cinye kauye gari ma ba tsira ba za a yi.
A baya dai yankin Kerawa da ke karamar hukumar Igabi na fama ne da masu garkuwa da mutanen da kan sace mutane su ɗibe dukiyoyi, amma dai a wannan karan a cewar kansulan yankin Alhaji Ɗaya Bukerawa abin ya sha bamban.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba mu taɓa ganin masifa da bala'i da jarabta irin wannan a rayuwa ba. Yau muna zaune karfe 6 na safe, mutane suka faɗo garin Marna, suka zo suka kewaye garin nan, ba mace mai ciki, ba yaro, ba namiji, ba babba, ba karami, har da almajirai suka zo almajirci, ana harbin su, ana sa musu wuta, ana sa magaruruwa wuta. Alhaji, wani daki ɗaya akwai buhun masara sama da 2000, an sa mashi wuta ya cinye, an kashe shi, an kashe ƴaƴan shi, an kashe matan shi, jirajirai ma an kashe. Akwai kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cikin garin Kerawa yanzu muna da gawan mutum, yanzu mutum 50 da wani abu wanda ba a yi zana idan su ba, yanzu yanzu maganar nake gaya maka Malam Isa, ba zai da wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna kira ga gwamnatin tarayya, muna kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da karamar hukumar Igabi take ciki, musamman Igabi ta yamma. Ciyama dinmu na kokari, dan majalisar mu na kokari, wannan abin yafi karfin su, ba za su iya ba. Ina kai kokarin abin yafi karfin su, hidima ne na federal government. Shugaba Buhari ya ji tsoron Allah ya taimake mu, ya sawo mana jami'an tsaron da za su iya aikin nan. Ana tuno jami'an tsaron nan ba sa zama, a ji tsoron Allah za mu mutu mu koma ga Allah. Ko da mutanen da suke ta'addanci na auren zan faɗa, saboda mutuwan nan ɗaya ne, dukkan abokaina yau sun mutu da ƙannai da iyayena. So menene a ciki, Malam Isa? Ina tabbatar maka gwamnati ta ƙara ji tsoron Allah. Muna cikin wani hali na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wannan zana idan mun fara shi tun yanzu ba za mu iya gama shi ba sai 11 dare.
Amma an ce an turo jirgi ai.
Jirgin ina take tozo shawagi ta wuce ba, kamar yanda ka san jirgin zuwa makan tana zuwa ta wuce, haka ta wuce, ba ta kashi ko dan tsako ba. In baka tashi daga nan Kaduna zaka shiga wurin barayin nan, ba za ka yi awa ɗaya ba ka shiga daban mutanen nan. Mutanen nan ba ɗan mutane bane, ƴan boko haram ne. Muta ba su dauki komai ba, dukiyar mutane sun kona, mutane sun kashe. Da wani zamu ji? Mutane yanzu sun tashin mana gari 13 kenan. A mazaban kira, da wani zan ji?
Har ya zuwa daren jiya na Lahadi dai gwamnatin jihar Kaduna bata riga ta fidda matsaya ba tukuna. Yayin da rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce tana tattara bayanai ne daga jami'an 'yan sandan da ke yankin game da yadda abin ya faru. Ko da yake dai wasu al'umar yankin sun tabbatar da jibge jami'an tsaro daga baya a yankunan da aka kai waɗannan hare-hare. Isa Laula Ikra, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To, Allah ya kyauta a gaida Isa Laula Ikra. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, inda yanzu agogo yake cewa karfe 12 da kusan minti 10 na dare. Yanzu dai Aishatu dauke da sauran labaran.
Wani jami'in bincike na Majalisar Dinkin Duniya ya yi tur da matakin da kasar Eritrea ta dauka na fatattakar masu kokarin morarin yancin su na dan adam da kuma masu kokarin morarin yancin su na yin addini a wani rahoto da aka fitar kazalika da mawuyacin tsarin shiga sojan kasar dole na lokaci mara adadi da kuma yawancin zarafi a kasar a rahoton na majalisar dinkin duniya game da halin da yancin dan adam ke ciki an sami matsalar take haƙƙin dan adam da yawa wanda ya kunshi kame ƴan ƙasa ba bisa ka'ida ba ke ta haddin mutum da azabtarwa wakiliyar majalisar dinkin duniya ta musamman da ke kula da haƙƙin dan adam a Eritrea Daniela Kravets ta nuna rashin jin daɗi game da matsayar da gwamnati ta dauka game da yancin addini ta faɗi cewa ana kame kristoci da suke gudanar da addinin su ba tare da izinin gwamnati ba haka zalika kristoci waɗanda gwamnati bata amince da ɗariƙar su ba ta ƙara da cewa musulmi ba ba a bar su a baya ba basu tsira ba ana kame su a kulle ta ƙara da cewa
There are, however, immediate measures that the authorities could take that do not depend on economic reform.
To akwai matakan gaggawa da hukumomi za su iya dauka da bai dogara akan sauye-sauyen tattalin arziki ba, kamar tsaida tilastawa matasa shiga soja, ware ilimin secondary daban da aikin soja na tilas, da kuma samar da matakan sa ido don hana cin zarafin al'umma musamman mata da ake tilastawa shiga soja. Kafar yada labaran gwamnatin Syria Sana ta sanar jiya Lahadi cewa sojoji Turkawa sun kai hari kan jiragen saman Syria a lardin Idlib. Sana ta ba da rahoton cewa matukan jirgin sun fice daga jirgin ne na matuki sun kuma sauka lafiya ba tare da jin rauni ba ta laimar sauka. Kungiyar sa ido kan harkokin yancin dan adam a Syria mai headquarter a Birtaniya ta ce jiragen biyu sun fado a wani yankin kasar da ke ƙarƙashin ikon gwamnati jim kaɗan da harbo su da jiragen yankin Turkiyyan samfurin F-16 suka yi. Ma'aikatar tsaron Turkiyya ta faɗi cewa an harbo jiragen ne bayan da aka kakkaɓo ɗaya daga cikin jiragenta maras matuki.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da cutar murar coronavirus ke ta yaduwa tare da kashe sama da mutane 2,500 a faɗin duniya. Ma'aikatar lafiya ta jihar Filato ta ce har yanzu ba ta tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna ɗauke da cutar coronavirus ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji.
Ma'aikatar lafiya a jihar Filato ta ce har yanzu ba ta tabbatar ko mutane 43 da ta killace suna ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus ba. Kwamishinan lafiya a jihar Filato Dr. Nimkon Ndam ya ce sun killace wasu 'yan kasar China da ke aikin haƙar ma'adinai a ƙaramar hukumar Wase a nan jihar Filato tare da wasu ma'aikatan da ke cuɗanya da su. Dr. Ndam ya fara ne da matakan da ma'aikatar lafiyan jihar Filato da jami'an hukumar lafiya ta duniya da hukumar kula da shige da fice ta ƙasa suka ɗauka tun lokacin da wasu 'yan ƙasar China suka shigo jihar Filato a makon jiya.
A ranar Juma'a da ya wuce, gwamnan Filato ya samu wani wasiƙa daga mutane Immigration Service, Nigeria Immigration Service, cewa akwai mutane Chinese guda 4 wanda sun shiga jihar Filato sun je wurin mining a Wase. Sun da muka samu wannan wasiƙa sai mun ce to bari mu fara a muka fara aiki immediately tara wadansu team namu sai suka je kasan Wase amma inda suka shigo sun tashi daga kasan China sai sun zo Addis Ababa wato Ethiopia kenan sai sun zo Abuja a can Addis Ababa an screening nasu na coronavirus din ma an zo Abuja amma an sake ayi musu screening
to amma yanzu mutun nawa ne wato aka kebance su domin a tabbatar da ko suna da wannan cuta ko babu
in kai jimila duka zai zama 43 dukan su ba wani wanda yana da alaman cutan ba so mun bantun da ba su da shi ma mu ce akwai cutan a plateau ba kada a damu ba a yanzu dai ba su da shi so kowa ya kwanta da hankalin shi.
Amma ma'aikatar lafiya na jihar Plateau ta shirya idan ma an ce an samu wannan cuta?
A shirye muke, muna da isolation ward a Jute, muna da isolation ward a Plateau Hospital.
Kwamishinan lafiya ta jihar Plateau kenan Dr. Nimkon Ndam. A cewar Dr. Rimfa Amos da ke cibiyar binciken cututtuka da magungunan dabbobi ta ƙasa da ke VOM a nan jihar Plateau, wanke hannu da sabulu zai hana yaduwar cutar coronavirus.
Shawaran da zamu ba mutane shine cewa a rika maintaining wanke hannaye da sabulu sai da hand sanitizer, a wanke hannu kafin a ci abinci, a wanke hannu idan an shiga toilet, a wanke hannu idan an je kasuwa an yi zumunci da mutane da yawan dawo, a wanke hannu in an kirga kudi, a wanke hannu, shine zai taimaka mana.
Kwamishinan yada labarai a jihar Plateau Mr. Dan Manjang yace gwamnati ta shirya don dakile duk cututtuka masu yaduwa, inda ya gargadi masu yada labaran ƙarya game da cutar su guji yin hakan.
Gwamnati za ta dauki mataki akan duk wanda yake yada jita-jita, yana yada labarin da yake na kanzon kurege ne. Da zaran mun sami wani labari, zamu koma wajen yan jaridu mu wasama mutane, zamu koma wajen shugabannin al'umma, sarakuna da shugabannin addinai daban-daban mu wasamu su. Saboda haka bayan ranar 10 ta watan Maris da yake muna da jami'an mu a gurin, zamu sake tara yan jarida mu ga musu menene muka gano. Idan suna da cutar zamu ga al'umma domin mu san yadda za a yi kokari a magance shi, babu su da shi zamu ga al'umma duka.
Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjang. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To a gaida Zainab Babaji. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 za a ji cewa hukumar lafiya a jihar Kano sun ce sun hada hannu da jami'an tashar saukar jiragen sama ta Aminu Kano domin daukar matakin kare al'ummar daga cutar coronavirus. To sai a biyo mu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya jin mu ta shafukanmu na yanar gizo, wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. A wannan mako shirin ciki da gaskiya zai sauka ne a damatar babban birnin jihar Yobe, inda wani malamin Islamiyya mai suna Abubakar Lima ya bayyana cewa ya samu kimanin shekaru 3 yana fafutukar wanke sunansa da kazafin da yace an yi masa a makarantar Nana Aisha. Da hakan yasa aka sallame shi daga aiki a shekarar 2017. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Malam Abubakar ya ce biyo bayan zargin da aka yi masa na cewa ya yi lalata da ƙananan yara masu ƙarancin shekaru da yake koyarwa, an gudanar da bincike a makarantar da ya wanke shi daga zargin da iyayen yaran suka yi masa. Amma duk da haka, makarantar Nana Aisha ba ta amince da ƙyale shi ci gaba da aiki ba. Da matsayin kare martabar sunan makarantar daga iyayen yara bisa ma'ana, kar su bar malamin. Su kuma iyayen yaran su fidda ƴaƴansu don su kare su daga barazanar lalata ta zama babbar damuwa a wasu makarantu a Najeriya. Kafin mu je ga martanin shugaban wannan makaranta ta Islamiyya, ta bakin daraktan makarantar Maina Mudu Ajari, za mu kawo muku bayanin Malam Abubakar Liman, wanda ya tunkari jami'an tsaro da kotuna, amma ya ce ba biyan bukata a tsayin dakar da yake yi na wanke kansa da kuma neman diyar bata masa suna.
Sunana Abubakar Eliman. Abin da ke tafi da ni
daga ina ka zo ka?
Daga Damato na zo.
Na'am. Jihar Yobe kenan ko?
Jihar Yobe.
Ya wato me ke tafi da kai?
Abin da ke tafi da ni, ni dai malami ne a makarantar Nana Aisha. Magana ne na kazafi yake tafi da ni. Ina cikin makaranta ina karantar da yaran nursery 2. Aka kira ni a ranar 4 ga watan 7 shekara na 2017. Aka kira ni aka ce yanzu ofisin principal, sai na zo na same ta da wasu baki shi principal ne ke gaya mace wannan bakin da kake mala baka iyayen wayansu yara da kake kantarwa ne. Akwai Aisha Muhammad Babi mai kimani shekara 6, akwai Adam Abdullahi Muhammad mai kimani shekara 5. To wayannan yaran iyayensu sun gaya wa shugabannin makaranta cewa akwai abin da kake wa yaran su ne ba su ji dadin sa ba. To yanzu ga iyayen yara sun zo ga kuma kai, saboda haka sun dauki yaran nasu suna tafiya da su bypass na Waziri Ibrahim a mota kenan. Yaran sai suka ce ga gidan mala, fadin cewar ga gidan mala sai jefa musu tunani a zuciyarsu ya akai yaran. Yaran nan suka san gidan mala, saboda haka su wasu yadda ba shine suka soma binciken yaran su. Sai bincike nuna musu cewar ina kawo yaran su gidana, ina zama a cinyan su, ina ba su minti kuma ina cewa kar su fada, saboda haka to su wasu yadda ba za su kai ni SS office. Kuma sannan ita Aisha Muhammad Babi nayi mata rauni a gabanta, idan ana yi mata wanka gabanta yana ciwo, saboda haka su wasu yadda ba. Sai na ce to wannan magana da ko zo shi gaskiya babbar magana ne, amma ni na san kaina, ku je ku yi bincike a waje. Suka ce su ba za su yi bincike ba. Sai na ce to yanzu yaran suna nan, aka ce mu suna nan. Sai aka tafi yaddina mai suna Mala Adam ya je ya tafo da yara a class, ya zo ya kawo su office. Da ya zo da su yaran sai suka tafi jikin iyayensu. Ni kuma wanda ya gaya mun wannan magana principal din ne na makarantar mai suna Ali Bilal, shine ya gaya mun cewar ga abin da nake wa yara.
Su iyayen yaran a gaban su aka furta maka wannan
magana? Eh, a gaban su aka furta mu wannan
batu. Kuma wanda ya fito da magana a cikin su ko kuma duk sun shiru suna sauraron?
A sun shiru a wannan lokacin
suna sauraron shi,
suna sauraron principal. Sai da yaran suka zo, to a lokacin shi Muhammad Abdullahi.
Wani ne Muhammad Abdullahi?
Eh, baban yarinya daya Adama kenan. To shine yake shafa kan yarsa, yake cewa mamana wannan malamin ku ne? Ta ce masa eh. Yana kai ku gidansa? Ta ce eh. Yana ba ku minti? Ta ce eh. Ya ce kar ku fada? Ta ce eh. Duk abin da ya gaya yarsa amsan na'am take bashi. Sai na ce to naji bayananku, kun yadda kun gamsu da abin da suka faɗa? Suka ce eh mun yadda. Na ce kun yadda da abin da suka ce mun yadda? Na ce to ina zuwa. Sai na tashi na je office namu, na dauko alqur'ani na zo da shi na ajiya kan table principal. Na je ni na fita na je ni alwala, na zo ni zan dauki alqur'ani. Sai na samu qur'ani sun dauke shi. Ko principal ne karba ko su iyayen yara ne? Nai principal nace
dan Allah. Me kake so kai da Qur'anin kai lokacin?
Eh, abinda nake so ne rantsuwa nake so da shi. Nai principal din ya bani Al-Qur'ani. Yaki. Sai nai rantsuwan a haka. Nace na rantsa da Allah da ya halice ni. Tunda nake a rayuwata ban taba yin zina ba. Ka ji ko? Sai shi principal yace to gaskiya shi case din nan yafi karfin sa. Mu tashi mu je gaban director. Sai muka tayi da mu da iyayen yara.
Daraktan makarantar
ke? Daraktan makaranta.
Mai wane ne shi daraktan?
Shi daraktan shi ne Maina Ajiyari. Shi ne muka tahi muka je gaban daraktan din. Da muka je tare da iyayen yaran da kuma sauran shugabannin makaranta duk muka da ofisin daraktan. Sai ya ce wannan batun magana na Mala Habu a kan wannan kes ne. Sai buɗi bakinsa shi daraktan kenan. Shi Maina Ajiyari kenan.
Haka.
Ya ce wannan abu zai yi saboda zamanin sa ne, kuma psychologically yaro ba zai karya ba. Saboda haka na sa maka doka kar ka ƙara shiga aji, kuma za ka zo makarantar nan kar ka gudu.
Inji shi director. Amma kuma ya tambaye ka ya batun yake?
Na?
Ya tambaye ka ya yanayin lamarin yake ko
kuma? A bai tambaye ni ba, wannan shi ne furucin farko lokacin da shi aka gaya masa cewar ga abin da muka zo gaban shi akai. Shi ne furucin da ya yi, doka da ya samu, da kuma cewar wannan abu zai yi saboda yara psychologically yaro ba zai karya ba, kuma abin zamanin sa ne. To sai na ce director, yaushe ne ne kai bincike ka gane cewar yaran nan abin da suka faɗa gaskiya ne? Ka taɓa ganina da yaran nan ne ko ka taɓa jin halina ne? To saboda haka ni fa ban ɗauki maganan ba karamar magana ba, ba maganan wasa ba ne ba. Saboda haka duk abin da ya dace mu yi da ku akan wannan al'amari wallahi zame ni ba zan yadda ba. To a lokacin sai shi vice principal mai suna Abdulaziz kenan yace Mala Abakar baka fahimci director ba, ni na fahimce shi zai karbi case ne zai bincike. Daga nan ni sai na shiru sai uban yarinya da shi wannan Muhammad Abdullahi har yanzu sai yace kai wani irin mutum ne yake gaya mu ba ka da da'a, mu ba shugabannin mu ba amma mun gamsu da abin da suke yi kai kuma shugabanka ne ba za ka yi da abin da suke faɗa ba. Ni dai ban gaya masa komai ba. Daga nan shi director suka ba su hakuri suka ce su yi hakuri da Allah za su yi binciken da kwana biyu uku su yi hakuri. To sai suka ce mu duk muka watsa a haka gari ya waye sai na zo ni makaranta kamar yadda suka gaya mu na tafi office na jan zauna teddi na shi wannan Mala Adam ne kenan ya kira ne ce Mala Abakar ka zo office na director ana kiranka. To da shine na zo ni sai na same shi da sauran shugabanni sai yake gaya mu cewa Mala Abakar wannan rigima ba da kai ake yi ba da makaranta ake yi a shi proprietor namu na makaranta shugaban makaranta kenan mai suna Allah Ari ya zo mun masa bayani kar ya ji magana a gefe mu ya zama to mun yi laifi da muka gaya masa shine ya gaya mana cewa wannan magana ba da kai ake ba da makaranta ake yi akwai wani makaranta a gwarzo irin wannan kesin ya faru a Arifa ne makaranta saboda haka kai yanzu mun baka hutu mun nada committee zamu yi bincike kuma zamu baka albashinka.
To committee sun gudanar da wannan bincike?
Sun gudanar da bincike.
Menene sakamakon su ya nuna?
Na'am, abinda suka yi bincike
mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ji sakamakon binciken da makarantar ta gudanar tare kuma da jin yadda aka gudanar da wannan bincike tun daga farko har ƙarshe wanda ya kai ga fitar da sakamakon. Sai ku kasance tare da mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kawo ku wannan shiri Haruna Dauda Nasiru Adamu Elhikaya ni Sarfila Hashim Gumul ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu kasance lafiya. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takeice.
To a takeicen kasar Italiya ta ce adadin sababbin kamuwa da cutar coronavirus a kasar ya karu da kashi 50 cikin 100 a cikin kwana ɗaya kawai. Kasa da sa'o'i 24 bayan da Amurka da wakilan mai alaƙan Taliban suka rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta da suka cimma a Doha. Batun aiwatar da yarjejeniyar ya karci ƙasa. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar a jiya Lahadi cewa gwamnatinsa bata ce za ta saki dubunnan fursunonin 'yan Taliban ba a matsayin mataki na fara tattaunawa tsakanin 'yan Taliban ɗin da sauran ɓangarorin 'yan ƙasar ta Afghanistan.
To madalla kafin mu yi sallama zan yi amfani da wannan dama na taya wakilan sashen Hausa na murya Amurka Nasiru Adamu Elhikaya da Ibrahim Abdulaziz murnar samun lambar yabo da kungiyar Media Observers da ke sa ido akan ayyukan 'yan jarida ta yi ta karrama su a Yola saboda jajircewarsu ga wannan aiki na 'yan jarida. Allah ya ƙara basira. Haka kuma muna taya ango Bashar Sudangi da aka fi sani da Refa da amaryarsa Katija Umar Bako murna aurensu da aka ɗaura ranar Asabar a sabon garin Rajau. Allah ya ba da zuriya ɗaya ba. Masu sauraro nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirin da wani sabbin rahotanni. Kamar kullun yadda aka saba za a iya zira shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Tule wadda ta yana gabatar da shirin da kuma Chibahiru Ediro ne wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfila Hashim Gumul ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi da misalin ƙarfe 8 na safiyan nan. Assalamu alaikum.
VOA Voix Afrique, le monde aujourd'hui.